Allah libo sashin Hausa ne na murya Amurka akan mitoci 16:22 da kuma 25 abin nan ya mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Viva Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 19 ga watan Yulin shekara ta 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ali Mustafa Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 a gogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato shaɗe na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya.
To Malam Mahmud ana ci gaba da mai da martani kan abin da ya faru jiya a zauren babban taron tsira Donald Trump takara a karkashin jam'iyyar Republican a zabe mai zuwa da za'a na Amurka. Manyan kotunan kasashen Philippines da Pakistan sun gabatar da hukunce-hukunce da suka saba juna kan tsofaffin shugabannin wannan kasa. Sannan mai yiwuwa ne a hana Russia ta shiga wasannin Olympics.
To dangane da batun babban taron jam'iyyar Republican da ake gudanar wato da yake gudana a nan Amurka za ku ji cewa
sai dai an wayi gari da wata sabuwa akwai zargi a kafofin yada labarai cewa
za ku ji karin bayani to a Najeriya kuwa za ku ji cewa ana wani shirin horar da mata a yunkurin neman hanyoyin da za a tabbatar da zaman lafiya a yankunan da ke fama da rikici
ba kasafai zaki ga an kira mace idan aka zo za a zauna ko tattaunawa saboda a dauki wadansu matakai da zai taimaka wajen zaman lafiya da kare al'umma ba
sannan baya ga haka Halima Jumrau za ta zo da shirin ta na noma amma fa duka sai kun sha labaran duniya
Jama'a barkan ku da wani Yau ake shiga rana ta biyu da babban taron tsaye da dan takarar shugaban kasa na Amurka a gargashin lema jam'iyyar ƴan Republicans kwana daya bayan da matar shi wanda ake sanya tsaye din Melania Trump ta yi jawabin gabatar da shi ga mahalarta taron daga cikin kusoshin jam'iyyar da ake jin za su yi jawabai a yau har da kakakin majalisar wakilai ta Amurka Paul Ryan da kuma tsofaffin ƴan takarar shugaban kasa irin su Chris Christie da kuma Ben Carson To sai dai kuma jawabin da ita matar Trump din ta yi ya bar baya da kura saboda yawan kamarsa da jawabin da matar shugaban Amurka ne yanzu Barack Obama to Michelle Obama ta taba yi a gaban makamancin wannan taron na jam'iyyar Democrats a shekarar 2008 wanda ya sa wasu suke zargin cewa ita matar Trump din ta saci kalaman Michelle ta yi kuma amfani da su a matsayin nata ga dai abin da Melania Trump ta faɗa jiya a jawabin nata
From a young age my parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life, that your word is your bond, and you do what you say and keep your promise.
Melania Trump take cewa a lokacin da nake matashiya yayyena sun cusa mun darasin cewa dole ka tsaya kai aikin neman kanka abinda kake son ka samu a rayuwarka ka tabbatar da cewa baka yi kaulin bala amalin ba in ka fada ka cika kuma ka cika da alƙawarin da ka dauka kana ka mutunta mutane to ga abin da Michelle Obama ta faɗa ran 26 ga watan Agusta shekarar 2008
And Barack and I were raised with so many of the same values like you work hard for what you want in life that your word is your bond that you do what you say you're going to do that you treat people with dignity and respect
Michelle tana cewa ni da Barack mun taso a cikin akiroji da yawa kamar wacce ke cewa ka zare dantse kai aikin neman kanka abinda kake son samu a rayuwarka ka tabbatar da cewa baka yi kaulin bala amalin ba in ka fada ka cika kuma ka cika da alƙawarin da ka dauka kana ka mutunta mutane koda baka san su ba ko kuma baka yarda da ra'ayin su ba to wannan yasa wasu suke cewa ita Melania Trump din ta saci kalaman Michelle Obama amma duk da haka 'yan kwamitin tsaye da shi Trump din takara sun nace akan cewa jawabin da matar dan takarar nasu ta karanta jiya fasaha ta ce ta kanta
bayan su kan lamirin da kasar tashi ta fuskanta daga Amurka da wasu kasashen nahiyar Turai Prime Ministerin kasar Turkiya Binali Yildirim ya yi gargadi game da hatsarin neman maida martani ko ramuwar gayya akan mutanen da suka nemi tumbuke gwamnatin kasar tasu Prime Minister wanda ke wannan kalamin jimkadan bayan kammala wata ganawa da madugoyan adawar Turkiya wato Kemal Kılıçdaroğlu wato Kılıçdaroğlu ya ce bai kamata a gyara kuskure da wani kuskuren ba Haka kuma Prime Minister ya yi jawabi ga majalisar dokokin kasar tasa, inda nan ma ya jaddada buƙatar samun haɗin kai a tsakanin al'ummar kasar tasu. Ya kuma sha alwashin cewa zai tarwatsa ƙungiyar magoya bayan Sheikhin malamin nan ɗan ƙasar Turkiya da ke zaune a nan Amurka, wato Fatahullah Gulen, wanda shi ne ake ɗorawa laifin kitsa makarkashiyar yunƙurin juyin mulkin da aka yi.
To, muna ba ku labaran nan daga sashen wasu murar Amurka a Washington. Babbar kotun kolin kasar Philippines ta janye duk wani zargin mundahanar da take yi wa tsohon shugaban wannan kasa Gloria Macapagal Arroyo. Ta kuma ba da umarni a sake ta ba da bata lokaci ba. Wani kakakin kotun kolin mai suna Teodote, wanda ya ba da sanarwar cewa akalla 11 sun amince a janye zargin yayin da wasu hudu ba su amince ba, ya kara da cewa daga wannan hukuncin maganar nan ta kare. Tun dai cikin shekarar 2001 aka kama Arroyo, yar shekaru 69 da haihuwa, wacce ta yi mulki daga shekarar 2001 har zuwa 2010, a wasu zargin cewa ta yi almubazzaranci da zunzurutun dala miliyan 700,800 na hukumar ba da tallafi ta ga marasa galihu. A Pakistan kam umarni ne wata kotu ta wato da ke sauraron shari'ar zargin zagon ƙasa da ake yi tsohon shugaban ƙasar General Pervez Musharraf ta bada, na cewa a rike dukkan dukiya da kadarorin da ya mallaka ko ina suke kuwa cikin Pakistan din. Kotun mai alƙalai guda uku ta daɗa bayyana jin takaicinta da gani yadda Musharraf din yake ci gaba da ƙin bayyana a gaban kotun duk wanda ɗanban takardun gayyata da aka sha'aika mashi. Musharraf dai ya bar Pakistan ne tun cikin watan Maris na bana, bayan da wata ƙaramar kotun yanki ta ba shi damar ya je ƙasashen waje a duba lafiyarsa, hukuncin da ita ma kotun kolin ƙasar ta yi ce ta yarda da shi. Tsohon shugaban na Pakistan dai ya musanta duk zarge-zargen da ake mishi, wanda ya ce duk siyasa ce kawai ba wai na shari'a ba.
A yau ne kwamitin shirya wasannin Olympics yake shi nazarin yiwuwar hana 'yan wasan rasa shiga cikin wasannin wannan shekara da za a yi a Brazil bisa zargin cewa sun jima suna amfani da magungunan ƙara kuzari a wasannin baya da aka yi. Hukumar Olympics din ta kira taron tattaunawa ta wayar tarho, bayan da hukumomin yaƙi da shaye-shaye na wasanni 'yan wasanni suka gabatar da rahoton da ke nuna cewa 'yan wasan Rasha sun yi amfani da magungunan ƙara kuzari sosai a lokacin wasannin Olympics, wato na shekarar 2014 da aka yi a birnin Sochi na ƙasar ta Rasha, kuma tare da sani da ma tallafin gwamnatin tasu. Tuni ma kwamitin kula da gasar tsere ta haramta wa 'yan wasan, wato 'yan gudun famfalaki na Rasha, shiga cikin tasu gasar. Aje shugaban Rasha Vladimir Putin ya kori ministansa na wasanni, ko da ke kuma shugaban ya bayyana shakku game da wannan zargin da ake wa 'yan wasan ƙasarsa. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Turai haɗe da gwamnatin Najeriya suka gudanar da wani shirin horar da mata kan irin rawar da za su iya takawa wajen tabbatar da zaman lafiya. Daga Jos ga wakilin muryar Amurka Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Shirin da ya samu goyon bayan gwamnatin tarayyar Najeriya ya zaɓi jihohin Adamawa, Gombe da Plateau ne inda ya zaƙulo mata da zumar sanya su dumu-dumu cikin harkokin samar da zaman lafiya a yankunan nasu. Sewesu Suma ita ce ke wakiltar Majalisar Ɗinkin Duniya a ɓangaren mata, ta mun bayani kan manufar taron bitar.
Mata kam ba a haɗa su a cikin abin in an zai maganan peace, kuma in ana violence, in akwai yaki ko akwai me ake ce tashin hankali, mata ne suke ji shi sosai. To, kuma in an zo neman cin gaban ba a sa mata a ciki. Shine yau mun tamu mun kira su mu yi musu bayani akan inda za a yi su yi su shiga cikin wayar da kai na zaman lafiya.
Hajiya Amina Ahmad, wacce ke aiki da wata ƙungiyar mata, ta ce ba nema mata suke su daidaita kansu da maza ba.
Domin idan ana magana akan haƙƙin mace, ba ana nufin cewa an zo ne a yi faɗa da namiji, ko kuma muna daidaita kanmu da maza, ko kuma ido ya buɗe kai ya waye a ci zarafin namiji, a kar a ma miji biyayya, a kar a yi kaza, a abin da ake nufi cewa shine mace saboda dalilai daban-daban tana nan an barta a baya, sai aka ce to mace nan miya za a yi da ita domin ta dago ita ma ta bada wannan gudunmuwar. Idan namiji kullun aikin shi shine maybe a ayyukan shi yana bada 80% by the time da ya fahimci cewa mace in tazo za ta bada 30% 40% kaga ayyukan shi ma ya ragu.
Madam Rebecca Gott na ɗaya daga cikin matan da suka samu horon.
Wato matan suna nema a kara ganar da su. Suna nema kuma a kara gaya musu ii ku iya sani yancin ku. Ku mata ne bai zama cewa ba ku da yanci ba. Domin haka wannan dan ilimin da muka samu a nan za mu koma ne domin mu kara karfafa matan. Kowa ta san yancinta. Abin da ya zama nan muskuna miki ki faɗe shi kar ki yi shiru ba. Domin in kika faɗa za ki samu biyan bukata. Amma ba ki faɗa kuma ba haka zai ta ci gaba. ‘Ya’yanki ma ba su samu biyan bukata ba. Don haka wannan din ya taimaka mana sosai. Wanda in an ci gaba da haka duniya ma tana taimako. Matan nan za su ƙara samun wayewa wanda za su fita daga waɗansu matsaloli.
Sakatariya a ma'aikatar mata da inganta rayuwar al'umma a jihar Plateau Hajiya Sumayi Hamza ta ce lokaci ya yi da mata za su furta albarkacin bakinsu kan matsalolin da suka shafe su da iyalansu.
Ba kasafai za ki ga an kira mace idan aka zo za a zauna ko tattaunawa saboda a ɗauki waɗansu matakai da zai taimaka wajen zaman lafiya da kare al'umma ba. Yawanci matan suna zaune ne a gida mazajin ne suke tafiya kuma idan suka dawo ma ba kasafai ne macen za ta san me aka tattauna ba. Amma kuma idan aka tafi inda matsalolin suke mafi yawan wanda suke shan wahala mata ne da yara. So don haka idan ma yaro ya shiga wani hali ko na shan waɗansu abu ko kuma shiga abokanai wanda bai kamata ba uwar nan ita za ta fara sani. Tun daga nan ma za ta fara ɗaukan mataki akan ɗan. Kuma idan ta tafi anguwa ita za ta iya fara faɗan cewa ga matsaloli fa da ƴaƴanmu suke ciki me zamu yi don mu haɗa kai gaba ɗaya mu san cewa mun yi maganin wannan abin.
Shirin na tarayyar ƙasashen Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya da ya zabi ƙananan hukumomin Jos ta Arewa Riom Mangu da Wase a jihar Plateau don gudanar da aikin na tsawon shekaru uku. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To daga Najeriya bari mu leƙa makwabciyarta Jamhuriyar Nijar inda aka cimma wani shirin zaman lafiya tsakanin 'yan tawayen ƙasar Mali da ke yankin Kidal. Bayan zaman da ɓangarorin suka yi a birnin Yamai a ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Nijar ɗin wato Brigid Raffini. Daga Yamai ga rahoton da wakilin muryar Amurka Sule Mumuni Barma ya aiko mana.
La CMA et la plateforme réaffirment leur attachement à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali.
Redouane Ag Mohamed Ali kenan ɗaya daga cikin shugabannin Abzinawa ƴan tawayen arewacin Mali yana mai karanto sanarwar haɗin gwiwa da aka kira Déclaration de Niamey wacce ke fayyace abubuwan da aka tsayar a yarjejeniyar da kungiyar Coordination du Mouvement de la Zawad CMA ta ƴan tawaye da ɗaya gefe kungiyar Plateforme du 14 juin mai goyon bayan hukumomin Mali suka cimma a Yamai. Domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ake fama da su a yankin Kidal na arewacin ƙasar bayan tantaunawar wasu 'yan kwanaki. Ahmed Wagaya, wani tsohon ɗan tawayen arewacin Nijar, ya mun ƙarin haske a game da abubuwan da yarjejeniyar ta ƙunsa.
Bisa fannin aikin da za su yi a tabbatar da zaman hukumomi wanda za su zama to su yi rikon Koriya. To saboda waɗannan an ce su samu a yi babban kamar kamfani cikin al'umma ta arewacin Mali. A ganashe su me yasa wannan akwar an kai shi, me yasa ake so a aza waɗannan hukumomin kan a kai wurin zabe ko a kai wurin nadawa. An yi fannin komisiyon wanda za su shiri su zamana bisa teburi tare da ƴan Mali karkashin mai girma representant na ONU na wanda yake cikin ƙasar Mali na MINUSMA da group wanda za su yi aiki bisa kan su kawo nazarinsu cikin arewacin Mali ya ne za a zama lafiya.
Sai dai a nasa ra'ayi kakakin tsohuwar kungiyar 'yan tawayen arewacin Nijar Kausan Maiga na cewa wannan yarjejeniya ta rago.
Wannan 'yan tawaye sun sha doka alkawali tsakanin da juna sun gaza mutuntar da su. Kenan wanga mamana tsoro an yi wani kokari an kawo su hanyar mai sun yi kwanaki suna sasanta tsakaninsu da a kiro gwamnatin Mali ya aiko wakilin shi. Wakili ne ya zo ya sa hannu bisa wannan takarda don gobe in ma wani cikinsu bai cika alkawalin shi ba wannan gwamnatin Mali tare da kokarin Niger su gaya mishi da bai cika alkawalin shi ba ya bi hanya.
Bisa la'akari da kuma bayan da tawayen shekarun 1990 da na shekarar 2008 suka haifarwa baki ɗayan arewacin Niger. Tsohon ɗan tawaye Ahmed Wagaya da ke gwagwarmayar kare haƙƙin talakawa a yau ta hanyar ƙungiyar Kurwazat ya gargaɗi masu tada ƙayar baya da su cire sha'awar yaƙi daga zuciyarsu.
ni da nake baka magana da tsohon dan tawaye ne, amma yau ban son yaki saboda sabbi ne yaki saboda ya mai da mu sosai baya duk yaki baya ke mai da anan kasan mu Nijar a Gadas tana cikin jahohi masu arziki amma mun mai da ta baya mun san mu yi lafi mu wannan abun da an kai anan Niamey ya zamanto ya daga tutar Nijar bisa fanni dauloli masu neman su tabbatar da lahiya.
Prime Minister kasar Nijar Birgira Fini da yake jagorancin zaman sasanta kungiyoyin ƴan tawayen na kasar Mali ya ja hankulan su da cewa alkawali kaya ne. Saboda haka ya zama wajibi su mutunta dukkan abubuwan da wannan yarjejeniya ta kunsa.
Les engagements sont les engagements.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai nan cikin gida Amurka, inda a yau ne aka shiga rana ta biyu bayan buɗe babban taron jam'iyyar Republican da aka fara a birnin Cleveland. Abokin aikin mu Sabu Imam Aliyu wanda yake birnin na Cleveland a jihar Ohio ya aiko mana da wannan rahoton da za ku ji.
Yau Talata aka shiga wuni na biyu a babban taron jam'iyyar Republican da ake yi a nan birnin Cleveland jihar Ohio. Taken zaman na yau shine maido da Amurka kan hanya inda komai yake aiki. Taken taron na jiya shine kan batun tsaro, wadda shine batu da galibin waɗanda suka gabatar da jawabai suka fi mai da hankali a kai. A cikin muhimman mutane da za su gabatar da jawabai a zaman da za a yi yau har da kakakin majalisar wakilan tarayyar Amurka Paul Ryan da kuma gwamnan jihar New Jersey Chris Christie, wadda Donald Trump ya yi tunanin ya ɗauke shi a zaman mataimakinsa, kuma abokai ne fiye da shekaru 10 da suka wuce. Hakanan sun yi takara tare domin shi ma Christie ya yi takara na neman zama dan takarar shugabancin ƙasa na wannan jam'iyya. Masu sharhi suna ganin taron na jiya ya yi armashi saboda sun cimma buƙatar su ta karramawa ko kuma ƙarawa dan takarar ta gomashi da kuma nuna gazawar abokiyar takararsa Hillary Clinton, wacce ita ma ta yi yaƙin neman zaɓe a nan jihar Ohio jiyan tare da Senator Sherrod Brown, wadda yake wakiltar jihar ta Ohio a majalisar dattijai na Amurka tun shekara ta 2007, kuma akwai raɗe-raɗen cewa tana tunanin watakila ta ɗauke shi a zaman mataimakin shugabar ƙasa. Sai dai an wayi gari da wata sabuwa, akwai zargi a kafofin yaɗa labarai cewa jawabin da Melania Trump ta gabatar ya yi kama ainin da jawabin da Michelle Obama ta gabatar a shekara ta 2008 lokacin da shugaban na Amurka na yanzu Barack Obama ya takara a karo na farko. Maimakon a maida hankali kan nasarori da matsalolin da taron ya samu jiya, ciki har da nuna yatsa da ta kai ga wakilan jihar Colorado suka fice daga zaurin taron domin an hana su damar gabatar da canji a dokokin taro da zai baiwa wakilai damar zaben duk wanda suke so. Hakanan a yau din ana sa ran masu zanga-zanga daga duka sassan biyu za su sake fitowa. Sahabu Imam Aliyu, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Cleveland, jihar Ohio.
To yanzu agogo a birnin na Cleveland da ma nan Washington DC na cewa 11 na safe ne da minti 18 ga Halima Jumrau da shirin noma.
Masu sauraron shirin noma tushen arziki, assalamu alaikum, barka da warhaka da fatan duk kunanan lahiya. Kahin mu fara magana noma ga dangadan a madadin duka ƴan uwana da iyaye na, ina miƙa godiya ta musamman ga dubban jama'ar da suka yi ta ɗawainiya da kuma miƙa sakonnin ta'aziyya bayan rasuwar mahaihinmu wanda Allah ya maci kawa ranar Alhamis a Difa, ƙasar Jamhuriyar Nijar. Allah ya saka muku da alheri, ya ba ku ladan ta'aziyya, kuma ya bar zumunci, amin. To yau ma hilin noma tushen arziki na tare da Malama Asaba Isa, manomiya a gidan Barde da ke karamar hukumar Kahuriya Ribori a jihar Katsina. Idan kuna biye da mu dai a makonni biyun da suka gabata, kun ji bayanan da manomiyar ta yi akan Ebola tumatir da irin dabarun da ta yi amfani da su a cikin yanayin bannar da tsutsar tuta absoluta ke yi gonakin tumatir. Yanzu ga ci gaban tattaunawa ta da Malama Asaba Isa.
Banda tumatir, akwai waɗansu albarkatu da kike nomawa?
Ƙwarai kuwa. Ina noman masara, ina noman dawa, ina noman waken suya, ina noman shinkafa, ina noman farin wake.
gonaki ne da ke da yawa ko kuma gona ce ma ke ke daya?
Eh, ina da gonaki da yawa. Dalili kuwa mai gidana yana da gonaki. Sai Allah ya mishi rasuwa yau shekara 17 ce.
Allah sarki.
Ya banni da yara, to kin ga waɗannan gonaki suna hannuna ne muke. Ina lura da waɗannan gonaki na mai gidana shine ya bani damai da nake yin noma abubuwa da yawa a kowace gona, amma ma ina da masu girman daidai gwargwado bisa ga yadda ya saya ya ban mana.
Za a iya cewa kamar ke kina cikin matan da suka yi sa'a, saboda akwai su matan da muka hira da su ko da mazajensu sun rasu sun bar gonaki ba za a basu ba, ba su da rabo. Me za ki ce game da irin wannan al'amari da ake hana mata hilayen gona ko da kuwa suna cikin magada?
Gaskiya a nan gurin abin da zan ce, ina tausayawa waɗanda za su fuskanci hukuncin za su fuskanta a gurin Ubangiji Allah. Dalili kuwa hana ma maraya ko gwauruwa kayan mai gidanta ba ƙaramar wuta ce ake ɗiba ba. Saboda kamata ya ma jangogin maza su taimaki gwauruwa ko maraya ba su aika kayansu ba. Amma in akwai waɗanda suka yi wannan, yana da kyau su yi ƙoƙari kafin su kai ga nasu mahallicin su tuba, su maida ma da kowace gwauruwa ko kowane maraya kayansu, saboda ba haƙƙinsu ba ne. Wanda zai ci haƙƙin maraya ba yi da rabo aljanna Allah. Sannan abin da zan ƙara cewa a wannan wurin, maganar ƙara gwauruwa game da gonaki ko mallaka ta maza, gaskiya rashin sani yake jefa wasu cikin wannan wahala. Suna ganin kamar wannan ganima an ba su da ita, to ko sun ɗauka ma ba za ta yi musu komai ba. Kuma idan Allah ya sa ita gwauruwar da marayar suka lura da kansu, Allah na iya buɗe tsofin da zai ba su albarkun da ya shirya musu. Saboda haka ko an ƙware su, in dai gwauruwa ko maraya ya lura da kansu yana jin tsoron Allah, to Allah ba zai yafe su. To saboda haka ina kira ga masu irin wannan hali da su tuba su daina. Idan ma akwai wanda kayan maraya ko gwauruwa na hannu ko kuma an danna gona ta mai gida ana ganin ba shi, to idan mutum na son zaman lafiya ya ce a kira ma Allah ya ɗauki gonar nan mai yawa da masu ita abu ya ba su kayan shi. Ni kan na gode wa Allah, na gode wa dangogin mai gida na, ina da wa mai gida uwa ɗaya uba ɗaya, amma bai ɗauki komai na mai gida na ba, ba su taɓa min komai ba. Ina cewa da su kuma na gode, Allah ya saka musu da alheri. In ban da tattali da taimako da suke min, su taimaka min su ga cewa na gyara gonaki shi ne kawai na sani tsakanina da su.
Yawa, Malama Asabe, masu iya magana suna cewa noma shine tushen arziki. Kin yadda noma shine tushen arziki?
Ba, ai 100%. Dalili kawa, dama na ce abinda na gada kenan. Kuma yanzu wannan noman zamani da ya zo mana, za mu yi shi da waɗannan magunguna. Ai, alherin da ya kawo min ya tabbatar mana cewa tabbas noma shi ne tushen arziki. Saboda tumatirin nan ɗan gurbin wurin da na yi tumatirin, ba wata hanya da ta fi ƙarfin noma shi ne tushen arziki.
Noma kam shi ne tushen arziki, kamar yadda muka yi ta jaddadawa a wannan hili, da kuma watan masu cinye gonakin magada sun saurari bayanin da Malama Asabe Isa ta yi da kunnuwan basira, da kuma watan Allah ba su ikon gyarawa kafin su haɗu a gaban shi. Sai kuma rana ya tayo da izinin Allah mu ci gaba, yanzu a madadin Malama Asabe Isa da mai haɗa mana shirin da daidaita mana sauti Jude Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya, sai an jima kaɗan, ni da Jamila Kabiru Fage mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
Yanzu ga Babu Yakubu Makeri da saƙonnin da ku aikon wani ta hanyar email.
Sakonmu na farko na cewa assalamu alaikum VOA Hausa, ku bani dama na yi kira ga masu hannu da shuni da gwamnatoci da kungiyoyi masu bada agaji na duniya da su taimakawa yaran yankin Arewa maso gabashin Najeriya dangane da rahoto da hukumar UNICEF ta fitar ganin yanda yunwa take barazana ga yaran sama da 49,000 a basu taimako don girman Allah, duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi, daga Isa mai kati gashuwa. Wani sako na cewa kaddamar da babban taro da jam'iyyar Republican ta yi a Amurka daidai lokaci da zaben kasa ke karatowa darasi ne ga 'yan jam'iyyar Democrat, da fatan jam'iyyar Democrat ita kuma za ta gudanar da taron nata. Sako daga Yusuf Mega mai Gombawa, jihar Gombe, Nigeria. Wani sako na cewa assalamu alaikum VOA, jajircewa da matasan Turkiya suka yi wajen hana juyin mulki ba batun kare demokradiyya bane, batu ne na gudanar da mulkin gaskiya da adalci wanda shugaban kasar Turkiya ke yi domin kyautatawa al'umman kasar sa. Shi yasa matasa suka fito suka yi dafifi wajen hana juyin mulki, don haka mu ma matasan Afirka zamu iya yin wannan jihadin, matukar da shugabannin mu za su yi mana adalci a cikin mulkin su. Daga Abubakar Garba da Kwalo a Jora, jihar Jigawa. Sako daga wani cewa maganar gaskiya, ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ka ji tsoron Allah, ka canza tsarin salon mulkin ka, domin wallahi talakawan Najeriya a yanzu haka suna dandana kudar su sakamakon yanda kake gudanar da mulki. Daga Abubakar Lawal, gidan Dan Mai. Sako na karshe na cewa a gaskiya karuwar hauhawar farashin kayayyakin masarufi a Najeriya abin bakin ciki ne da damuwa ga talakawa. Ya Allah kai mana maganin wannan al'amari, amin. Sako daga Badamasi Aliyu, rijiyar Lemo, Kano.
Yanzu kuma ga wannan sako.
Mai sauraro kunnan kanawa.
To ƙara nauku ka sha labari.
Sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa.
Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana, da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana.
A maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista.
Za a riƙa jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na ƙarfe 9:30 na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe, da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na ƙarfe 8. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci.
Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu riƙa kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
Wannan haka yake, ga Aliyu ya dau da labarai a takaice.
To yau ne ake shiga rana ta biyu da soma babban taron tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa na Amurka a zaben bana a ƙarƙashin lema jam'iyyar Republicans, kwana guda bayan da matar shi wanda ake sa tsaye da ɗan Melania Trump ta yi wani jawabi na gabatar da shi da ya janyo ƙura. Daga cikin ƙusoshin jam'iyyar da ake jin za su yi jawabi a yau akwai har da kakakin majalisar wakilai ta Amurka Paul Ryan da kuma wasu mutanen da suka yi takara da shi Donald Trump ɗin a can baya wajen neman fitar da gwani, wato irin su Chris Christie, gwamnan jihar New Jersey, da kuma fitaccen bakar fatan nan Ben Carson. Kamar yadda muka ce, jawabin da matar Trump ɗin ta yi ya bar baya da ƙura saboda ya cika kama da jawabin da matar shugaban Amurka na yanzu Michelle Obama ta taɓa yi a gaban makamancin wannan taron lokacin da aka so a tsaye da mijinta a fitowar farko a ƙarƙashin jam'iyyar Democrats a shekarar 2008. To sannan a wasu sassan na duniya kuma, bayan suka lamirin da ƙasar shi ta sha fuskanta daga Amurka da wasu ƙasashe na Turai, Prime Minister Turkiya Bin Ali Yildirim ya gargaɗi game da hatsarin neman mai da martani ko ramuwar gayya akan mutanen da suka nemi su tumbuki gwamnatin tasu.
To masu sauraro, abin da ya sauka kenan baki ɗaya cikin shirin namu, sai kuma can da daddare za mu sake dawa da izinin Allah. A madadin shi Ali Mustapha Sokoto da ya gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Creation da ta haɗa shi shirin, sai injiniyan mu Cedric Franklin. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a wannan lokaci, da agogo ke cewa 11:30 na safe a nan Washington DC ɗin. Lokaci ne kuma na shirin yau da gobe. Ai sauraro lafiya.